الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى دتك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 25 ga watan Al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 14 ga watan 9 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Habib Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba da yake idan da tambayoyi suna iya gabata kamar da aka ce yaya
na'am
eh to shine na'am ne kike tambaya kina akan shi
kuma ban gane ba kuma mun yi azkar ne na tayar da mare ko kuma wani na kulli ne saboda dalili ake ni da wannan
wai tambayar dan uwa dangane da hadisin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa addu'a huwa al-ibada manzon Allah yace addu'a ita ce tsantsar ibada kamar ya ce addu'a ibada ce ko kuma babu wani abu wanda yake ibada face addu'a akwai riwaya ta daban addu'a umukhul ibada addu'a ita ce gurgun ibada amma wannan riwaya bata inganta ba iya abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a huwa al-ibada yace addu'a ita ce ibada wanda wannan hadisi abin da yake tabbatar mana duk abin da muke yi na addu'a sawa'an du'a'ul mas'ala ko du'a'ul ibada to wannan ita ce tsantsar ibada ce wadda muke kusantar ubangijin mu subhanahu wata'ala da ita yanzu misali idan ka dauki zikirin safe da yamma da irin azkar da aka shar'anta mana bayan salloli na farilla da irin addu'a ta fita daga gida da irin addu'a ta hawan abun hawa da addu'a ta sanya tufafi duk abin da mutum zai yi wannan tsantsar ibada ce yana da sakamakon lada abun ubangijinsa an gane ku don haka a takaice shi wannan hadisi abin da yake ƙara tabbatar mana roƙon wani ba Allah subhanahu wa ta'ala shirka ne duk abinda babu wanda yake da iko akan shi in banda Allah in ka roƙi wani to ka maida shi matsayin kishiya ne ga Allah yanzu misali lafiya wa yake bada lafiya Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya isa ya ba wani lafiya babu misali azurtawa ba wanda ya isa ya azurta bawa in banda Allah idan ka roƙi wani cewa ya azurta ka ko ka roƙe shi cewa ya baka lafiya kamar yanda wasu suke roƙon kabirra na wali ya cewa wai ya wali ya ba su lafiya ya ba su arziki ya ba su menene wannan sun maida su matsayin kishiyoyi ne ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka addu'a ibada ce, ba a roƙon kowa in banda Allah, abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wataala. Amma abinda ba wani yake da iko akan shi ba da yafi kana iya roƙon shi cewa ya baka. Misali, kana da abinci, na cewa ina iya cewa na da Allah ba na abinci in ci, kaga wannan na roƙe ka ne abinda kana da iko akan shi. Amma in ce wani da Allah ba ni lafiya, ko kuma wani ina roƙonka ka azurta ni, kaga wannan na roƙe ka abinda ba ka da iko a kan shi. Roƙon wani abinda ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah, wannan shirka ne. Don haka can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul Fatir, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ubangiji ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi, wadanda kuke roko kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ku mushrikai, ma yamlikuna min qitmir, su waɗanda kuke roƙo daidai da fatar ɗan dabino, Ubangiji ta'ala ya ce ba su mallaka ba, wai ba ma dabinan ba, ba ma ɗansa ba, fatar da take naɗu da ɗan dabino, Ubangiji ta'ala ya ce ba su mallaka ba. Wanda in ka ɓare dabino a jikin ɗansa, za ka ga jikin ɗan dabinon, za ka ga wata farar fata, ita ce ake kiranta qitmir. Ubangiji ta'ala ya ce daidai da fatar ɗan dabino ba su mallaka ba. In ta du'uhum la yasma'u du'a'akum, in ma kun roƙe su, Ubangiji ta'ala ya ce la yasma'u du'a'akum, ba sa jin roƙon da kuke musu. Walau sami'u ya ce kaddara cewa za su ji roƙon da kuke musu, mastajabu lakum, Ubangiji ta'ala ya ce sun yi kaɗan su karɓa muku. Bugu da ƙari, wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a ranar kiyama za su butulce, za su kafirce game da shirkar da kuka yi da su, kuka ɗauki haƙƙin Allah kuka ba su, za su nuna za su barranta da ku, ba su ba ku, za su ce ma kuntum iyana ta'budu, ba mu ba kuke bauta ma. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, ba wanda zai baka labari kwatancin kwararre masanin abinda ke koye da bayyane, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan wannan aya tana tabbatar da roƙon wani ba Allah ba shirka ne, domin cayi ma yamlikuna min qitmir, waɗanda kuke roƙo ba Allah ba daidai da fatar ɗan dabino ba su mallaka ba. To wanda ba ya da komai, shin roƙon shi menene matsayin roƙon shi? Wauta ne da rashin hankali. Larabawa suke cewa faqidu shay'i la yu'tihi, wanda bai yada abu ai ba zai iya bada ba. Duk abin da yake cikin saman bakwai da ƙasan bakwai da abin da ke tsakankanin su gaba ɗaya mallakar Ubangiji subhanahu wataala ne. Dan haka in zaka nima, ka nima abun Allah. Kaga nan zaka gane wautar wanda yake kiran sunan wani aljani da sunan cewa wani rufani, wai ya zo masa da akwatin kuɗi, wai ya azurta shi. Ma yamlikuna min qitmir, daidai da fatar ɗan dabino ba su mallaka ba. Kuma ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, in ma kun roƙe su ba sa jin roƙon da kuke musu. Ka shekara kana kiran wani aljani, ka shekara kana kiran ruhani, bai san ba mami kake faɗa da waɗanda suke roƙon waliyyi. Ka shekara kana faɗa, bai san ba mami ka faɗa, domin Ubangiji ta'ala ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, in ma kun roƙe su ba sa jin roƙon da kuke musu. Sai ya ce walau sami'u, kaddara cewa ma za su ji, to mastajabu lakum, sun yi kaɗan su karɓa mu, wai a kaddara cewa ma ya ji roƙon da kai masa, to ya yi kaɗan ya karɓa ma ya biya ma buƙatarka. To don haka idan kana son batacce wanda babu wani batacce sama da shi, idan ka zo kan mai roƙon wani ba Allah ba, dole ka taka burki. Kamar yadda ya faɗa wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kaga a wannan aya ce wa kanu bi ibadatihim kafirin, da yace babu mafi bacewa daga cikin jama'a sama da mutumin da yake roƙon wani ba Allah ba, wanda ba zai iya karba masa addu'ar shi har zuwa ranar kiyama. Sai yace wa hum an du'aihim ghafilun, su wadanda ake roko kuma bayan Allah subhanahu wata'ala maraukana ne game da roƙon masu roƙon su, ba su san ba ma me kuke faɗa. Sai yace wa idza kushira an-nasu, idan an tara mutane domin al-kiyama, kanu lahum a'da'a, su wadanda aka roka za su zaman to makiya ga wanda suka roke su. Shi wanda aka roka zai zaman to abokin kiyayya, abokin adawa da shi wanda ya roke shi. Shi ne yace kanu lahum a'da'a, za su kasance makiya, abokan gaba tsakanin su da su. Sai yace wa kanu bi ibadatihim kafirin, kuma sun zamanto masu kafircewa ne game da wato bi ibadatihim ay bi du'ai. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya ambaci addu'a cewa ita ce ibada. Wa kanu bi ibadatihim ay bi du'aihim, sai yace kafirin. Dan haka dai addu'a ibada ce, ba a roƙon kowa in banda Allah, abinda ba wanda yake da iko akan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abinda ba wa yake da iko akan shi ba laifi kana iya roƙon shi, da Allah wani ina roƙonka ka rage mun hanya, yana kan abun hawa, ina roƙonka ka rage mun hanya. Kaga wannan ka roƙe shi abinda yake da iko akan shi. Na'am. Sanya shemiz me shigan kayan mata, to shi a takaice duk kayan da yake banta da mata to haramun ne namiji ya sanya wannan tufafi ya yi ado da shi. Duk abin da yake banta da mata haramun ne na tufafi namiji ya sa, kamar yanda duk tufafin da yake banta da maza haramun ne mace ta sanya. An gane ko? A nan abinda muke so mu sani, lalle a cikin yanayinmu, a al'adarmu, a cikin ƙasashenmu nan musamman Niger, kuma a abinda muka sani a nan ɓangaren gabas, a tamfa tufafi ne wanda yake banta da mata. Idan ka ga namiji da a tamfa, to kar ma ka tambaya, kasancewar makaɗi ne galibi da ana. To amma sai ya zamanto wani sabon kamar yayi ne, sai ka ga namiji yayi shemiz ta atamfa yana sawa, lalle shi wannan ba za a ce ba haramun ne, saboda ɗinkin da yayi ɗinki ne wanda yake na maza. Amma tufafin shi ne tufafi ne na mata a al'adar mu ana. Dan haka kenan wanda yake da mutunci da daraja ba zai yi wannan ba, saboda yana daga cikin khawarin muru'a, abinda ke zubar da mutunci a yanayin mu anan. Amma in ka dauka misali a kasashen gwari, a tamfa ba kayan mata bane su kadai, kaya ne wanda maza suna sawa, mata suna sawa, abinda yake bambantawa dinki. Dan haka su a can dan ka sanya a tamfa, baka zo da wani abu wanda yake na kunya. Namiji yana sa a tamfa, mata suna sawa, abinda yake bambantawa kawai dinki. Kamar misali in ka dauki yanayin mu anan, shadda bazan in ka dauka, shin kayan mata ne? Ba kayan mata bane, kaya ne wanda namiji yana sawa, mata suna sawa, abinda yake bambantawa kawai dinki. To dan haka dai anan wanda yayi shemiz ta atamfa ya sa, ba za ka ce ba ya aikata haramun, sai dai yayi abinda bai dace ba. An gane ko? Matsayin shi da mutuncin shi ya wuce, ya zo da abinda bai dace ba a cikin ɗabi'ar jama'ar shi da al'adar shi. Duk abinda zai zubar da mutuncin ka a cikin al'adar ku, to bai dace ba mutum yayi, saboda kiyaye mutunci wajibi. Kenan anan abinda muke so mu gane kenan, shi kanshi nau'in tufafi in dai an tabbata yake banta da mata, to baya halatta namiji ya sa, ko da ɗinkin wato mata maza zai, kenan bai dace ba. In kamar misali an san kawai wannan kaya ne wanda yake na mata, to bai dace ba. Na'am. Thank you. to matukar ba a hango limami ba na shigowa masallaci a tashi a tsaitsaya wannan haramun ne baya halatta ko da an tare ikama. Amma in dai an ga limami misali gashi ya taso zai zo, to in an tare ikama wannan jama'a suna iya tsaitsayawa. Amma ko da an tare ikama matukar limami bai zo ba, jama'a su zo su yi tsaitsaye, to wannan haramun ne saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin hadisi ne ingantacce, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tada ikama kafin ya fito, jama'a sai suka tashi suka tsaitsaya, wanda wannan hadisi yana nuni zuwa halaccin tada ikama kafin malamin ya shigo masallaci. Manzon Allah da ya fito sai ya ga jama'a a tsaitsaye, sai yake faɗa gare su yake cewa la taqumu hatta tarawni qad kharajtu aw kama qala. Manzon Allah ya ce daga yau kar ku sake komawa, kar ku sake tashi ku tsaitsaya sai kun ga na fito. Ko da an tada ikama manzon Allah ya ce kar ku tashi ku tsaitsaya sai kun ga na fito. Domin Bilal yana dakon fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liƙe take da masallaci, daga cikin gidan shi kawai masallaci yake zuwa. Bilal daga ya hango daga labule manzon Allah zai fito zai shigo, Bilal sai ya fara tada ikama. Wani lokaci kafin manzon Allah ya fito in ya ga lokaci yayi sai ya tada ikama. To ya tada ikama ne kafin manzon Allah ya fito, jama'a sai suka tsaitsaya suna jiran fitowarsa. Da ya fito sai yake cewa la taqumu hatta tarawni qad kharajtu, daga yau kar ku sake tashi ku tsaya. Manzon Allah ya ce sai kun ga na fito. To dan haka wannan la nahiya ce, hani ne kai tsaye, abinda hani yake fa'idantarwa haramun ne. Dan haka ba a tashi a tsaya ko da an tada ikama in dai matukar ba a ga limami ba. Amma in an ga limami gashi nan zai zo, an tada ikama, to mutane suna iya tashi su tsaya. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato kitabul wasiya, ko kuma mu ce muna cikin kitabul buyu, kuma muna cikin babul wasaya, wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen wasiya. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, ita wasiya abu ce wadda Allah ya shir'anta mana da nassi na Alkur'ani, haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisai sun wuce a lissafa, mun ma wuce da hadisai biyu da malam ya zo da su a farkon baba. Hadisi na farko hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haqqu mar'in muslim lahu shay'un yuridu an yusiya fihi yabitu laylataini illa wasiyatuhu maktubatun inda, muttafaqun alaihi. Manzon Allah yake cewa bai dace ba ga mutum musulmi wanda ke da wani abu, abin da yake nihi yayi wasiya a cikinsa, ya kwana dare biyu, manzon Allah yace face a samu wasiyar shi tana rubuce a gunsa. Duk mutumin da yake da wani abu wanda zai iya yin wasiya, to baya dacewa, baya halatta ya zamanto ya kwana dare biyu ko dare uku ba tare da ya rubuta wasiya ya aji. Lafazin shay'un anan wato nakira ne, an gane ko fisi yakin nafi kenan, duk wanda yake da wani abu wanda zai iya yin wasiya. Kaga menene anan, in akwai kayan ajiya a wajenka, kayan ajiya amana ne, to anan bai dace ba wannan kaya na ajiya da aka baka ajiya, wato ka ki rubutawa kai wasiyar cewa wani bayabin ajiyar kaza, akwai kayan wani kaza, abu na kayan ajiya ne ba nawa bane. Ko kuma misali wani wanda yake bin ka bashi, kenan mu gane wannan wasiya wajibi ce. Duk wani haƙƙi wanda yake kanka, to bai dace ba a ce dare biyu a wata riwaya ko dare uku ka kwana ba tare da ka rubuta wasiya ka aji. Kenan duk wanda yake bin ka bashi sai ka rubuta, wani yana bi na kaza, wani yana bi na kaza, wani yana bi na kaza, ka rubuta wani yana da kaya kaza a gona a ciya ce ya bani. An gane ku? Akwai hadari sosai ku? Nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.